Gwamnatin tarayya ta dauki mataki na farko a ma'aikatan aikin gona an ce musu su fito da kayan abinci da suke da shi, suna da masara da gero da wasu da gari a cikin rumbunan su dake cikin wurare da yawa a kasashen nan. Za a fito da wato metric ton 42,000 za a ba 'yan Najeriya shi idan Allah ya da kwanan nan za a yi wannan. Sannan na biyu an tabbatar da cewa kuma masu wato cashe wannan shinkafa suna saidawa, wato millers kenan, suna da shinkafa da yawa a store dinsu. Mun yi magana da su za su fito da truck guda 2,000 wato metric ton 60,000 kenan a zo a saida ma 'yan Najeriya.
Ministan yaɗa labarai na Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris, bayan da committee da shugaban kasa ya kafa na ministoci da kusashin gwamnati akan duba hanyoyin samar da abinci a Najeriya, ya share kwanaki uku yana tattaunawa tare da tsara yadda za a bada wannan tallafi ga 'yan Najeriya. Yana bayyana wa manema labaru sakamakon ayyukan kwamitin nasu bisa ga umarnin shugaba Bola Ahmed Tinubu. To amma Alhaji Kabiru Ibrahim Faskari, shugaban kungiyar manoma ta Najeriya, ya bayyana hanyoyi da matakan da ya kamata gwamnati ta dauka na bunƙasa noma tare da tabbatar da an shigo da na'urori na zamani, kuma a bada shi ga manoma bisa ga tsari na tallafi domin noma kowane bangare guda shida na Najeriya ya samu bunƙasuwar irin abincin da wannan yanki ke bukata.
Magana kimiyya a cikin magana a cikin noma wato tana da muhimmanci kwarai. Ana wadatar da manoma da taki da kayayyakin da su za su sa su noma a cikin kuɗi masu rahusa kuma na dindindin, wato rangwame a wurin kaya na dindindin ba wai a yi na
to sai dai domin kawar da matsalolin da akan samu gurin rarraba irin wannan tallafi ko abinci ga al'umma, shugaban kungiyar na manoman Najeriya ya ce
gwamnati ta ba wa'anda suke da bukatar wannan dauki, kar a ba mutanen da kuma za su maje su saida ayi kaman ba ayi ba, kada kuma a ce sai mutum ɗan siyasa shi zai ba, saboda duka 'yan Najeriya gwamnati ta 'yan duka 'yan Najeriya, kada a kalli cewa sai in mai siyasa kaza ka ba, saboda yawan yunwar ya addabi kowa.
Abun tambaya shine kai kana ganin gwamnati kamata ta ba da wannan shinkafar ko abincin da za a fitar a kyauta ko kuwa a yanke farashin shi ta yadda mutane za su saya a rangwame?
Yawwa, a rangwame ne. Ai, in aka ba da kyauta ai shine za a samu matsala. Wato wurin raba shi ma banda za a rika yi, inda za aka ajiye shi fasa wurin ma za a dauka tunda kyauta ne. Amma in akwai dan kudin za a bada to za a dan samu dama. Kuma ita gwamnatin Najeriya ma ai tana da kudin za ta ba kowa abun nan kyauta ne.
To amma wani hanzari zai ba gudu ba. Gwamnatin Najeriya ita ma tana da nata tanadin akan waɗanda ke wa ƙasar zagon ƙasa ko kuma masu ɓoye abinci su kifi da domin samun ƙazamar riba, inda ministan yaɗa labarai na ƙasar Muhammad Idris yake bayyana irin matakan da za a ɗauka akan irin waɗannan mutanen.
Waɗanda kuma suke ɓoɓɓoye wannan kayan abincin, 'yan kasuwa kenan, su buɗe shagunan nasu saboda mutane su samu wannan abinci. Ba abu bane na alheri idan ana cikin matsatsin irin wannan, kai kuma kaje ka sai kayan abinci kaje ka ɓoye a cikin shagonka. Idan kuma aka ƙi, to gwamnati kuma ta san su, ta san duka irin wanda su to inda suke, kuma idan Allah ya yarda akwai matakin da za a dauka.
To halin da ake ciki dai yanzu a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke fitowa da tsare-tsaren da za a rarraba wannan abincin, gwamnatin har yanzu bata fito fili ta faɗa wa 'yan ƙasa shin za a bada wannan abinci kyauta ne ga al'umma mabukata ko kuwa za a yi rangwamen farashin shi. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.